da gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Wazawar assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu sashoshin su ma na FM da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya duka a Niger din. Haka kuma a can kuma su ta kasar Ghana ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada ka cokan cikin yanar gizon mu ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa
Daula Salim
sai kuma ni Usman Ahmad.
A yau Litinin 25 ga watan Yuni shekara ta 2018 zamu yi magana ne akan dangantaka da zamantakewa kamar yadda muka saba, inda yau zamu yi magana ne akan fadan kananan yara da wasu manyan maza ke yi musu.
Shin me ke faruwa ne ga al'ummar mu da kuma bangaren hukumomin da ke da alhakin hukunta masu irin wannan aikar ta fiade ga ƴan kanana ko mitsumitsin yara?
Wato abinda ke sa abin nan ke ƙara yaduwa a tunani na sakaci da hukumomi suke yi. Ba hukunci ba ne za ka kama mutum gashi an kama shi an tabbatar da yayi, sannan likita ya tabbatar da cewa wannan yaron yayi, an zo an samu duk wasu shaidun da ake bukata an samu, sannan gobe kaga mutum ne na yau.
Kai ka san cewa wani fiyadan an kaga shi. Kai ka san ba an yi shi bane da wata manufa ta jin daɗi. Sai dai mun shigo wani zamani wanda mutane suna da hanyoyi da dama wanda suke haɗa ubangiji da wani saboda su sami wasu biyan bukatu. Gaskiya mafi akasari wallahi wajen neman duniya ke jefa su kai.
Muna nan tafe da amsan tambayar da muka baku a shafin mu na abota da kuma wayar mu da za mu bude muku domin ku bayyana mana ra'ayoyinku.
To yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na abota, cewa shin me kuke tunani game da yadda wasu manyan maza ko kuma tsofaffi suke wa yara ƴan kanana mutsumutsu fyaɗe? Sakon farko ya fito ne daga Alkasim Bala. Yace da ana yanke musu hukuncin kisa da matsalar ta kawo a Najeriya.
Sako na gaba ya fito daga Muhammad Malami, inda yace a yi musu daurin rai da rai kuma su biya hidimar asibiti.
Sai Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe yace ni zan dauki wannan a matsayin rashin imani da rashin tausayi da kuma cin mutuncin iyaye da suka yi na daukar nauyin tarbiyyantar da ƴaƴansu. Dan haka duk wanda aka samu da wannan laifi na fyaɗe hukuncin kisa ya kamace shi.
Sai sako na gaba inda ya fito daga Yahaya Daniel Azari da Frinstasi Ibn Abdullah Azari, inda suka ce wannan tamkar lalata rayuwar yara ce baki daya. Muna fatan kungiyoyin kare haƙin yara da gwamnatocinmu na duniya gaba daya za su miƙe tsaye don yaƙi da wannan bakar aƙida.
Sai kuma Musa Hadarin Asuba da Magaran yace salam yau da gobe. Gaskiya ni a gani na rashin tausayi da tsoron Allah ne yake kawo haka. Hakan domin kuwa idan akwai imani da tsoron Allah, mutum ba zai yi wa ƴar shekara 10 yare ba.
Sai sakon Shehu Adamu Rijau, inda ya ce yi wa ƙananan yara fyaɗe da manyan mutane ke rashin imani ne zalla. Ya kamata duk wanda aka kama yana wannan bahagon aikin a yi mashi hukunci mai tsanani ba tare da sauƙaƙa mashi ba.
Sai Alhaji Kabiru Highlanders yace yau da gobe gaskiyar magana fyaɗe ta yi yawa a wannan zamani, amma ni a ganina akwai mafita. Mafitar kuwa ita ce a sami ko tunani musamman domin irin waɗannan ayyukan na fyaɗe. In aka yi haka da yardar Allah yi wa ƙananan yara fyaɗe zai yi sauki.
Sai sakon Zainab Musa mai Adua, inda ta ce assalamu alaikum yau da gobe. Haƙiƙa kun taɓo min inda yake min ƙaiƙayi. Tabbas wannan al'amarin ya zama ruwan dare. Ba birni ba ƙauye sai kaga mutum ɗan shekara 60 ya haike wa yarinya 'yar shekara 5 yayi mata fyaɗe tur da wannan ɗabi'a. Ina kira ga masu irin wannan ɗabi'ar da su ji tsoron Allah, su tuna cewa duk abin da kai ma 'yar wani to za a yi wa 'yarka. Komin daɗewa ya kamata a ji tsoron Allah a daina.
Mustapha Abdullahi Aliyu yace assalamu alaikum yau da gobe. Muna fatan hukuma za ta hukunta duk wani babban mutum da ya yi wa ƙaramar ƴaƴa mace fyaɗe da hukunci mai tsanani, domin waɗansu ana zargin asiri suke yi da ƙananan ƴan matan ta hanyar yi musu fyaɗe. Da fatan za mu gyara zukatanmu.
Sai Ismail Kunu Guru Biriji, inda ya ce hukuncin kisa ne shi ne ya dace da su.
Sadi Saidu Daura yace yau da gobe fatan kuna lafiya. Yin hukunci mai tsanani ga masu yi wa kananan yara fyaɗe shine yafi dacewa. Dan hakan zai zama darasi ga masu hali irin nasu. Da fatan iyayen da aka yi wa ƴaƴansu fyaɗe za su riga kai koken ga hukuma don hukunta masu aikatawa amma ba a ce a rufe maganar ba.
Sai Naziru Abubakar Sabo Gusau inda yace yau da gobe hakika wannan matsalar ta zama gama gari amma ina ganin da mahukunta za su dauki matakin ba sani ba sabo ga duk wanda aka kama da wannan laifin yayi ma yara fyaɗe kuma a tsaurara hukunci insha Allah za a samu saukin wannan bakar dabi'a a kasashen mu da fatan za ku tashi lafiya
to Allah sa sai kuma Adamu M Ala Dambam yace salamu da gobe Babu abin da yake cikin wannan banda musifa sai dai mu roki Allah ya kawo mana ƙarshen wannan musifar.
To sai Zara Ibrahim inda tace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka saka wa duk kiyamace karama ko babba da aka yi wa fadi a cikin duniya. Masu yi kuma Allah ya shirye su in suna da shirin shiryuwa. Ubangiji ya kare mana zuri'an mu gaba daya amin.
Sai mai turare gwada bawa yace gaskiya yau da gobe rashin tausayi ne kawai da kuma tsananin jahilci ka tuna fa kana da yaya ko ma baka da yaya zaka haihu kaso haka ta faru akan iyalanka ai wannan rashin imani ne kuma ya kamata mu kira wannan da danyen aiki
to sai sakon karshe a yau inda ya fito daga Yusuf M Ramadan mai gombawa inda yace duniya ina zaki da muni wannan matsala tayi yawa ɗan kananan yara fadi ta zama ruwan dare a cikin al'umma akwai rashin imani ga manyan maza dake aikata haka muna fatan za su ji tsoron Allah su daina
to Allah ya sa mun gode kuma a ci gaba da ai ko mana da sakonni
To game da batun fadin kananan yara da wasu matasa ko tsofaffi ke yi musu zamu ba ku damar ku kira mu a lambar wayar mu kamar haka domin ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar waya ita ce haka alamar tarawa 1 202 205 2655
haka yake daula ga kuma wani ma daga Bauchi ya shigo assalamu alaikum
assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam barka da war haka
Aji Ahmad Kabara kuna tare da Kadore Digaga.
Kadore Digaga. To, mun gode.
Kadore shi jahar Bauchi.
To Kadore muna jinka.
To Kadore sannu.
Yawa to da fatan kun yi zalla lafiya.
Lafiya lau.
To gaskiya yi wa kananan yara fadi gaskiya ya zama ruwan dare ya kamata a dauki mataki akan wannan lamari. Saboda ya zama ruwan dare duk inda zaka je zaka samu dottijo da girman sa. Yayi wa kanana yarin ya fade wannan da Allah ya daide ya kamata a dauki mataki akan wannan lamari
haka to mun gode
tashi lafiya Haji Usman Kabara daga Kadore Digaga da Fulano jinikan nayi nan na bar ku lafiya
to madalla
madalla
shi kan midilla sai
midilla sai yayi gida
assalamu alaikum wane ne daga Katsina
assalamu alaikum Malam Usman Kabara kana lafiya da kai da
daula
daula barka da wannan lokaci
barkan ku da yamma za mu ce
to wake layi
lafiya
lafiya
ina tare da shugaba Iliya ne kanti da shayi da kan daura
to sannan mallam Iliya mallam shugaba
hakika yawan fade kan ya zama rawan dare amma mun kira ga muke ga hukuma haka mata ta dauki matakin kwakwara wanda yake kasance idan mutum aka same da wannan laifi to hukunci mai tsanani ne sakamakon
to mun gode kwarai
barbarin yara suna galalan ba kan titi ba makaranta ba a rubu ba
haka ne kan kai magana ba muhimmiya kuwa sosai
to mun gode
to mun gode
yawa to ga wani kuma daga Neja assalamu alaikum wani ne a Neja
dan lami Joja Kagara jihar Neja Nigeria
to dan lami muna jin ka barka da warhaka ga maganar fyaɗe muna yi ta yara kanana
a dattawan da suke yi ma yara kanana fyaɗe gaskiya ya kamata gwamnati ya dauki mataki akan su to da me a rika ba su shekaru ko 20 ko 15 shine zai yi daidai da su amma bai dace a ce kullun ana yi abu guda-guda a ce gwamnati tana ci tana gani kullun zata yi kuma ba ta dauki mataki kai ba gaskiya shine yake kawo matsala ya kamata gwamnati tariya da na jihohi da kananan hukumomi ta sa ido akan wannan irin wannan mutane
haka
tunda ke ku yan jaridu kuna bada gudunmawa akan abubuwan da yake faruwa akan wannan hanya abin da gatawa suke aikatawa
mun gode haka yake
ya kamata kuma gwamnati ta dauki mataki akai ba kullun za a yi
ba kawai mu fada sai su saurara shikenan ba to mun gode dan lami
ni ne dan lami jojo ka gara jihar Niger
to mun gode sosai ga wani nan assalamu alaikum
Salamu alaikum.
Hey.
Wa alaikum salam.
Wa ke kan layi?
Musa Shehu Nusari ne daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya.
Barka da rana, Malam Musa.
Barkan ki da lanke da daya aiki.
To mun gode Allah.
Yawwa, muna jin ka Malam Musa.
A gaskiyan al'amari wannan abu yana faruwa ne a ko ina bayan da haka ma akwai lokacin da ya faru a garin mu ne Nusari. Yarinya karama mai shekara 7 an yi fyaɗe da ita kwarai haka ne wannan al'amari zai ci ubangiji Allah ya kawo mana ƙarin al'amarin nan
amin malam Musa
amma kicho wanda ba za ka taba tsananin yi mar abun ba sai ka ji a ce wannan shine sana'an sa sam wannan al'amari bai dace
ba eh ba kwarai kuwa to mu gode Musa Yunusari
Allah ya kawo mana ƙarshen wannan al'amari
amin amin to haka yake
na gode
to madalla to a huta gajiya Musa Yunusarikin daga jihar Yobe sai mu ce kuma shine wayar karshe da zamu dauka yanzu bari mu dan lallaba mu samu mu dan shakata
Yin fiade wa wane ina za mu je habawa mazaje ina za mu je habawa mazaje imamar kace
ya zakai
idan yar kace
ya zakai
idan war kace
ya zakai
imatar kace
inda baka san a ci mutuncin ka da naka to kaka ci na wani to yanzu bari mu lallaba zuwa ga Binta Ibrahim da ta tattauna da mutane a zauren muhawarar yau da gobe
malamai barkanku da wannan lokaci
barka dai
yawa to ga mu dai a zauren mu na tattaunawa na yau da gobe inda muke tattauna al'amuran da suka shafi al'amarin yau da kullun da zamantakewa yau dai zamu yi magana ne akan wani al'amari wanda shi ma ya zama mana annoba tun abin yana zama wani garin kake ji ko kuma daya da daya yanzu ya zama kusan kullun mai yara zama a daddar ake musamman mai yaya mata wannan magana kuma ba komai bane illa magana na fiyade fiyaden da ya zama ba wai na matashi da ƴan yara ba ko matashi da matashiya ba a'a ya zama yanzu na dattijai dattawa tsofaffi da ƴan kananan yara sako injikokin su ko ta taba kunni da suke batawa ta hanyar yi musu dabara ko kuma yaudaran su da kuma zare musu ido don gasu fada har sai abin ya baci ba zan fara da maza ba duk da yake mazan su ne suka fi illata ƴaƴa mata bari mu fara da mata waɗanda suke da ƴaƴaye a gida yaya suke jin wannan al'amari da fargaban da muke fama da shi kuma ta yaya kuke ganin za a iya bullo mu al'amarin ganin cewa an rage yawan faruwan wannan al'amari da kuma tsare yaran mu daga afkawa cikin wannan hatsarin
assalamu alaikum jama'a a rayuwa zan ce duk yamace babu abin da ya fita kai ci irin kaga kana da yamace duk san da aka ce kamar da Hausawa kan ce duk in kana da diyamace kafi kowa tashin hankali musamman a ce ka tara daya ya kai biyu uku zaki ga wasu ma yafi haka to a bar shi guda ɗayan nan ne a gaban ka yaya zaki kina nan kina iyakacin kokarin ki ganin ke kin yi kap da ita kila kin shekara aru maybe yanzu tunda annoban fiyaden ya kai ga yara ba sa balaga to kila yawa yarinya ta kai shekara 5 kina nan da ita cikin rana daya second daya yayi yawa wani makocinki yazo ya lalata miki ita baki da labari
to wannan salamatin sakaci ne na iyayen mata da suke barin yaran har su tafi su kiwo nisan kiwo wato su dade ba a gansu ba ba ta da iyayen sun kula ba ko kuma a yunwa ce yake sawa yaran su je wani wuri kwadai har a yi musu wani aikin.
To Binta, ta wani bangaren zan ce miki akwai wasu matan suna da sakaci amma wallahi wata tana tsaye kan kafafuwanta kan ƴaƴanta kawai idan abu ne ya gifto baki da yanda zaki yi. Allah ya kaddara. Idan ba haka baya za a yi kuna gida ɗaya tunda abin ya fi faruwa ma zaki ga makwabta da makwabta.
Wanda ka yarda da shi.
Wanda kika yarda da shi 100%. Wanda zaki iya tunanin in zaki tafiya ma zaki iya bari mishi ƴaƴanki. To ashe ba haka bane. Akwai wanda na sanin cewa ya bata ƴaƴa uku uwansu ɗaya ubansu ɗaya.
ƴan daki ɗaya.
Ɗaya shekaran ta 12, ɗaya 9, ɗaya 6. Kuma duka mutum ɗaya da wani ido zaki bude ido ki kalle shi. Kai ko me ya jawo maka haka? A bar shi ɗaya shekara 12 ta fara balaga. Yanzu a tsakani da Allah wani sha'awa ne zaka kalla a jikin ƴar shekara 6.
To kuma idan har Allah ya sa da tsatsayi ya zo ya duka mata ciki kuma
fa. An wuce wurin.
Wannan jaririya da jariri kenan.
An wuce wurin ai. Wai ina miki misalin a ce na san dai sha'awa ne yakan kai ga haka.
Anya sha'awa ko dai shedan.
To ai shine yanzu abin yake ban mamaki ina sha'awa ga ƴar shekara 6. Ba maganar sha'awa sai bala'i da ka dora ma kanka da masifa. To zai kira shi bala'i mana ka sa ma kanka wannan abu a cikin zuciyanka da sai kai kuma sai ka aiwatar
sassan mata da kankuwa
ga sunan a titi wanda zaki ga komai nasu ma sun saka kaya kina ganin komai na jikin su
ni kuma ko a gani na a matsayina na mace kuma ina tunanin irin waɗannan abubuwan da ke faruwa kaman yana da dangantaka da sakaci da wasu iyaye mata suke yi da ƴaƴayensu mata. Menene sakacin da iyaye suke da ƴaƴayensu mata? Zaki ga wata uwar fa tana da ƴaƴa matan nan ba a da ya dame ta da wani harkar su duk na wani wai ya ta yi wani abu ko ta yi wanka ko ta sa kaya ko kuma ta shiga ko ta fita ko ta je wani shige da ficenta duk wani abu dai da ya kamata a ce uwa ta yi ma ƴarta bata san wannan bane kawai ita dai tsakanin ta da wannan ƴaƴan ma aiki ne za su yi mata na cikin gida su yi mata aiki amma ba ta da wani dangantaka da ko alaka da za ta jawo ƴaƴanta a jiki ta ce a wance ita tana da bukatun a yi mata kaza a matsayin ta na mace ko tana da bukatun ta yi kaza a matsayin ta na mace wata uwar ba ruwanta da wannan to mafi yawancin irin waɗannan ƴaƴan da zaki ga ane mafi haɗe su ne waɗanda iyayensu ba sa kula da lamuransu ba sa shiga harkansu ba sa tantubansu ya aka yi yaya ake shirin yi da sauransu. Akwai misali ma da zan kawo miki nan akwai wata yarinya ta ce ita irin haka wai kaman yawon sallah haka ta je yawon sallah ko in ce saurayinta ya gayyace ta zuwa yawon sallah da sauransu suka tafi gidan abokin shi da sauransu aka sa mata magani a cikin lemu na bacci ta shaye mata fyaɗe da ta dawo gida tana ta bacci tun a lokacin ta dawo gida har yanzu baccin take yarinyar ta bude baki ta ce ma mamanta ni fa na sha tunda naje guri kaza na sha kaza na ji ni ina jin kaza a jikina me ya kamata matan nan tayi sai bata ce dalla can ke saboda tsabon kudi kaza ni wuce ki je ki min aiki na da sauransu ashe wannan yarinyar tun daga wannan lokacin ta samu ciki. Uwar bata tashi sani ba har sai da ciki ya girma har ya kai wata 5 kin ga dai ciki an fara samu shi ya kwarai kuwa ya ma an mai halitta da sauransu sai a lokacin uwar ta fahimta ta san kuma ga abin da ke ciki da sauransu a lokacin ta fara kuka tana waye da sauransu to kin ga rashin kula din nan rashin kula da iyaye ba sa yi mata ba a kula da ƴaƴa mata musamman ki jawo su a jiki ki ce musu kaza din nan yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake jawo fyaɗe din nan.
To amma wani lokaci malam Sani sai kaga dan uwa ne na cikin gida kanin uba wan uba kai har uban ma da kansa wannan masifa ya sai kaga ya hau kansa ya taba wani ya je ya samu ƴarsa ko dan uwansa ya yi mata fyaɗe shin wai wannan abin neman wani asiri ne ko kuwa menene dai sirrin?
Wato a takeice kawai wannan abu da muke kallo kawai wani bala'i ne da wani annoba da ta shigo saboda idan an ce asiri ne to asirin yin ne yin kuɗi to kuma za ki gaba su da kuɗin ai in asiri yin kuɗi ne to ai da asirin yin kuɗi kuma duk abin da mutum zai yi irin na rashin gaskiya aka kama ka ɗaya aka kama ka biyu kai ma ya kamata ka gane cewa babu sa'a ba shi kamar maganar da kika yi akwai irin kanin uba wannan abin ya faru a Zaria
da yawa ma yake faruwa.
Saboda in ba yanzu ma an gama ma maganan ba wato da yarinyar abin ya faru da ita ƴar karamar yarinya ne yarinyar nan na gaba ta wuce shekara 4-5 abin ya faru da ita ta zo take faɗa ma mamanta maman da ta je aka ce kanin baban dan yayan babanta yayan mahaifinta ba wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya aka zo ake magana sai ita da jeje ta gaya ma kakan sai kakan take cewa ta rufa musu asiri daga ƙarshe kawai da maganan ta zo ta fito kawai ya je saki maman yarinyar.
Shi
mijin uban yarinyar saboda wanshi yayi abin
nan aka zo aka dinga ya madi aka dinga
tona masa asiri
to eh haka abun yazo ya faru da sauran su to kinga irin wannan ya fa faru da yawa sannan akwai wanda tijo ko mu ce tsoho dan irin wannan ai da tijo mutumin kirki ne yayi ya kai shekara wajen 70 da wani abu haka je samu wata yarinya ya je wannan aika da ita yarinyan ba ta wuce shekara eh yaje abu ne da ita a ƙarshe dai aka dinga rufa aka ji aka kai mu hukuma daga baya dai mutumin ne ya fito to wato abin da ke sa abin nan ke ƙara yaduwa a tunanina sakaci da hukumomi suke yi
ko
ba hukunci bayan da za a kama mutum gashi an kama shi an tabbatar da yayi sannan likita ya tabbatar da cewa eh wannan yayi an zo an samu dubu su shedin da ake bukata an samu sannan gobe kaga mutumin ne yana yawo sanna ko wani kwana-kwanan da wuta yanayin abin ya faru yanzu haka suna magana suna kotu daga ƙarshe ajabinta akwai wani abin da ya faru ya da ya ci mun rai ne zan ce ya bata mu rai da aka je kotu aka kai sai daga ƙarshe su mahukunta da suke kotun suke ce ma iyayen yarinyar da al'amarin ya faru wai su kawo wani abu a kashe magana su ne ma za su kawo wani abu a kashe magana
to
ki ga mun ta yanda za a yi wannan abun ya tsagaita
to wani ka ce da kai magana akan hukuma sai ne sai na ƙara tuna da wani abu har yanzu babu wani doka da kake ganin an kaddamar da shi akan masu aiwatar da irin wannan harkan kamar yadda aka aiwatar a kasashen waje ka kamar India har hukuncin kisa yana iya kamawa ga wanda ya fiade musamman
mu wannan Najeriya an dai cewa za a yi doka shekara 25 a gidan yari to ni har yanzu ban san yadda ta kwana ba to kin ga wannan ya nuna cewa wato mahukunta suna da sakaci amma inda wani abu ne wanda ya shafi nasu na rayuwarsu yanzu nan za ki ga an gabatar da kuduri a yi mata karatu na daya karatu na biyu a cikin sati daya ko a cikin zama uku a ce an gama ba zan manta ba akwai senate inda suka gabata ɗan majalisar dattijo inda suka gabata dab da za su sauka a zamanin Jonathan ina ga a rana ɗaya suka yi zartar da ƙudurorin doka wajen guda 100 da wani abu abinda ba taɓa yi ba tarihin Najeriya
kuma amma ba sa doka
babu wannan ciki eh kuma duka abin ba za ki ga wanda ya shafe nasu ne na su kansu
Malam Gora a cikin wannan zaure kowa ya faɗi albarkacin bakin sa musamman dangane da maganan fiyade me yana kamar hangan kuma menene mafita
to mafita a koma ga Allah domin kamar yadda shi Muhammad Sani ya fara da farko inda yake cewa a doki abun a matsayin wani iftila'i wani bala'i ne domin a da ko lokacin da mata suke karanci wanda zaka zo ka tarar da mace saboda karancin mata tana da manema sun kai 20 wata 15 wata 20 ai ta ma fada ka gani saboda baba tan a wancan lokacin ai kin ga a wancan lokacin ba a samu irin wannan matsalolin ba cewa wai namiji yawa kin ga lokacin dai ba ma ai yanzu misali shi fadan ai fadan mutali ya kamata mu sa abun a gaban mu mata da maza babu wanda bai fadan mata na maza fadi maza na mata fadi saurara ki ji kananan yaran nake miki magana a kananan yaran bari ki ji shi abun da ke faruwa shine fadi ne kuma kowa ya san abun da ake nufi da fadi kuma baya da kyau kuma fi yawanci an fi cin zarafin mata kin gane
domin
kamar yadda kika ce
masu
bari ki ji masu kananan shekaru masu kananan shekaru da zaka zo kin ga kamar yadda shi Muhammad Sani ya faɗa gaskiya ko kana so ko baka so kai ka san cewa wani fiyaden an ka ganshi kai ka san ba an yi shi bane da wata manufa ta jin dadi kai ka sani sai dai mun shigo wani zamani wanda mutane suna da hanyoyi da dama wanda suke hada ubangiji da wani saboda su sami wasu biyan bukatu gaskiya mafi akasari wallahi wajen neman duniya ke jefa su kai domin ai kwana-kwanan nan ba a dade ba yanzu wani sabon yayi ma tsofaffi mata 'yan shekara 60-65 waɗanda ko tafiya ba su iya ba za ki ga ana samun matasa 'yan shekara 25-30 suna yi musu fyaɗe to kin ga kuma a nan ƙasa to nan kuma a ƙasa sai kuma ki zo ki tarar da ce kuma yarinya 'yan shekara 9 sai ki zo ki tarar ɗan shekara 35-40 ya mata fyaɗe wannan wani irin bala'i kin gane abin ki ne to ki gaya mani duk in kika lura kika hada biyun da wancan da wannan ta ina ce za a cewa an yi ne da wata manufa ta jin daɗi babu kawai masifa ce amma kamar yadda Nafisa ita kuma ta fara ta ce gaskiyar magana akwai sakaci ya kamata yanayin yadda muke riƙon ƴaƴan tsakani da Allah wani lokaci ma idan ka bijire ma a hukuncin Ubangiji ko kuma umarnin Ubangiji yana iya jarabta ka sai a jarabce ka da irin wannan masifa amma inda zaki zo ki je ki tarar da wasu ƴaƴan ba a damu da dawa suke hudda ba, dawa suke mu'amala. Yarka tana shigowa da gida da kyaututtuka, babu abin da ya dame ka da waye baki, me yasa ya baki? Ikimamci wannan waye baki, me yasa ya baki?
A makotan mu inda
mutanen mu duk ba su damu da wannan ba,
kullun za su je Islamiya da ita dan wanda sai ya dauki rake kamar naira goma ya datsa miƙa musu, ka san yaro da me bani bani to kullun za a wuce sai ce me rake, sannan me rake sai ya ce to zo sai a karba, wani lokaci sai ya ce ma yayan to in gwana ka yi sauri sauri ka tana zuwa, ashe sai i janyo yarinyan sai je a kasa. Akwai ran da take zuwa saboda ta fara jin wuya, saboda abu ne ba wanda karamin yaro zai saba da shi da sauransu ba, kuma har jikinta ma ya fara lalacewa, ba ta faɗa ba saboda yana ta tsoratar ita a gida, sai ya sa yara suka kamo mata shi, yanda ka san a ce matarka ka ce dole ta tiso, to dole ya sa yara ya ce ku kamo min ita ta za ta gudu, ta gudu fa yara suka kamo ta suka kai mishi ɗaki, ya gama abin da yake da ita, kuma ya gama dama sai hada ta da rake da naira 20, ita za ta da kai extra naira 20, kuma a ranar yace to sura inji wato hakina guduna,
to shi abin ba ya riga ya zama jikin shi
ba, shi ya mai ita mata shi to yar dakin me yaso shi sadaka yake cewa ko to ya mai da ita sadaka shi a zaman shi kullun ne sai dai mata ji Islamiya,
to kin ji tsoron
ta zuwa Islamiya na kwana biyu, na farko cewa mun da matan lafiya sai ma mun ta wannan sai kar kwashe gari ai ta tabbata bata wata ta tashi daga sai ta cika da wasan ta bayan da aka hana ta aka ce ba za ki Islamiyya ba, so mama ya kaga washe gari tana ta wasan ta kafin in lokacin Islamiyya, duk lokacin Islamiyya sai ta motsi ta ce ita
ba za ta ji ba,
mama ta ce akwai magana me yake faruwa, ni ba za da bai ta nuna mata cewa tsoro take saboda wani mutum yana takura mata, yana takura miki kaman yaya sai ko ta ba sa abin da yake mata, bai take cewa ai kullun sai ya kai ta daki, yanzu ma ya fara mata dole idan mata zo ba sai sa yara su dauko ta, sannan ne maman ta ankara da cewa ga abin da yake faruwa, to zai yi wa a ce sakaci ne irin iyayen cewa ba su sa ido akan yaya yaran suke tafiya da kuma yanayin canjin ko tafiyar su ko kuma amalar su,
kin ga inda wannan labari da kika bada, idan da uwar a ce tana jan yarinyan nan a jikinta, rana na farko daga ya fara ba su raken nan, tun daga kan ba su raken za ce ba ai da muka guri kaza mai rake ya ba mu kaza yayin kaza, ya duk abin da ya kullun ya trust ya ba su duk abin da ya sai ta zo ta ga ya mama kullun duk abin da aka sai
ta zo, kin ga
in aka ta abin ya yawa dole zaka fara tunani,
to kin ga daga haka da haka uwar din ta yi tunani kuma ta san me take yi, to daga nan gurin za ta fara gane cewa an ya babu wani alamar tambaya a tare da wani da yake ma wani kaza, kin ga ran da yazo na karshen nan yace mai ya raba raken nan ya ba mu wannan ta ne ko kan yace ya yi gaba ita za ta biyo shi
daga baya,
kware kuwa za ta ga ya mama ta ce ai da ya raba rake yau ma yace mana wane ya tafi ni kuma ya bani
kana ko da
ya bani ya mun kaza,
kin ga inda ake samun matsala kenan, sakacin namiji yafi illa akan sakacin mace.
To Allah shi kanta. To Daula da masu sauraro, wannan darasi ko kuma wannan tattaunawa muhawara ta zauren muhawarar da gobe mako mai zuwa zamu dasa daga inda suka tsaya, domin me Aliyu Gora yana cewa a daina lafta mata kawai laifi, mazan su aikin me muke yi matsayin mu na iyaye maza, ba daga mun fitaccen safa sai dare ba, to abin da yake magana kenan, to zamu ƙara samu ji sannan kuma zamu kame fashin baki da za su fasa mana ko mace ko namiji wanda ya samu a hannu, zamu fasa bakin menene yake faruwa kuma me ya kamata a yi, dole mu tattara ina mina amma kafin sannan Daula, yawancin wannan fiadan kin ji wata magana da yake cikin wannan da zamu ji a mako mai zuwa, tsaffi tsaffi ma wai yanzu ba su sha ba tsaffi mata, yana ɗaya daga cikin abin da suke magana
abin da haka,
to
Allah ya kyauta ya ƙara tsarewa,
amin amin. To yanzu kan dole mu tattara ina mu ina mu dan lokaci ba zai bar mu ba, a madadin ita
ni Daula Salim
da ta ni gabatarwa, sai kuma injiniyan mu ne wato Daniel Brand shi kanshi wanda ya bada umarnin shirin, sai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa a musamman lafiya.
Kai yau ta tantance dai bincike ta zaro zance ba ruwan ta a yau da malalace yau yara suka sa a gaban su kwarai.